sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 2531 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mata Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mata hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau ranar Laraba, 13 ga watan Nuwamba na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji hirar da murya Amurka ta yi da Malam Hassan Jibiya, wani mai fashin baki a fannin siyasa, game da binciken da aka fara a bainar jama'a na duba yiwuwar tsige shugaban Amurka Donald Trump. Muna kuma dauke da rahoto akan wani kuduri da Majalisar Dattawan Najeriya suka gabatar, nazartar da hukuncin kisa akan masu yada jita-jita ko kuma nabatanci. Yau akan wannan batu muke so mu ji ra'ayoyinku. Shin ya kuke kallon wannan kudirin? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Sannan kuma za mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya.
Tawa ga labaran, wasu jami'an diplomasiyyar Amurka biyu sun gaya ma kwamitin binciken yiwuwar tsige shugaban Amurka Donald Trump yau dinnan Laraba cewa Trump ya kirkiro wata kafa ta bayan fage ta yin sha'ani da kasar Ukraine bisa jagorancin lauyansa na kansa Rudy Giuliani, da fatan sa kasar ta Ukraine shiga binciken da zai amfani Trump a siyasance. Jami'an na ma'aikatar harkokin wajen Amurka, wato William Taylor, babban jami'in diplomasiyyar Amurka a Ukraine, da George Ken, wanda ke kula da batutuwan da suka shafi Ukraine, sun ce bayan wani dan lokaci sun gano cewa Giuliani, tsohon magajin garin New York, na daukar wasu matakai a madadin Trump, a maimakon yin amfani da hanyoyin da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta saba amfani da su, wanda hakan ya gurgunta hanyoyin da aka saba yin hulɗa tsakanin Amurka da Ukraine. Jami'an na diplomasiyya sun ce Giuliani ya tursa sama kasar ta Ukraine ta fara amfani koko bincike kan wani na gaba-gaba cikin masu shirin kalubalantar Trump a zaben shugaban kasa na shekara ta 2020, wato tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden da ayyukan ɗansa Hunter Biden, a yayin da ya yi aiki a kamfanin gas na Ukraine mai suna Burisma, da kuma wani zancen da aka karyata cewa Ukraine ce ba Rasha ba, ta yi katsalandan a karawar da Trump ya da Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat. Mutane bakwai sun mutu bayan da wata mota makare da bababamai ta tarwatse a harabar ofisoshin gwamnati a Kabul, babban birnin kasar Afghanistan, a yau dinnan Laraba. Jami'ai sun ce wasu mutanen kuma bakwai sun samu raunuka a wannan harin na bam, wanda ya fi barna daura da ma'aikatar cikin gida. Zuwa yanzu dai babu wanda ya dau alhakin kai harin, wanda ya zo kwana guda bayan da gwamnatin Afghanistan ta saki wasu jigajigan 'yan Taliban uku a madadin sakin wasu mutanen yammacin duniya biyu da su 'yan Taliban din suka yi da wani Amurka da kuma dan Australia, waɗanda ƙungiyar ISIS ta kama su tun a shekara ta 2016. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani da ake kyautata zaton dan kunar bakin waki ne ya kai hari kan ofishin 'yan sanda a tsibirin Sumatra na kasar Indonesia da safiyar yau dinnan Laraba. Hukumomi sun ce mutumin da ake kyautata zaton dan kunar bakin wakin ne shine kadai ya mutu a wannan hari da ya kai a birnin Medan, a yayin da wasu jami'ai kuma suka samu raunuka. Babu dai wanda ya dau alhakin kai harin. Masu kai harin kunar bakin waki daban sun fai auna ofisoshin 'yan sanda a wannan ƙasa mai girma cikin ƙasashe masu rinjaye musulmi a duniya, wadda ta shafe shekaru da dama tana fama da 'yan tawaye masu ra'ayin Islama. Yau Laraba fadamin san Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce yayin da Isra'ila ba ta son fafatawar da take da Falistinawa yanzu haka a zirin Gaza ta kazance, Isra'ilar ba fa za ta kasa mai da martani ba muddin aka kai mata hari. Da yake jawabi a farkon wani taron majalisar ministocin kasar, Netanyahu ya ce ya rage ga kungiyar jihadin a tabakinsa ta daina kai har-haren ko kuma ta dade shan bugu. Sojojin Isra'ila sun kai har-haren jiragen sama a yau din nan Laraba a Gaza, a yayin da su kuma mayakan da ke wurin suka yi ta cilla rokoki ma Isra'ilar. Jami'an asibiti a yankin Falasɗinu sun ce an kashe Falasɗinawa akalla 18 tun bayan da aka fara fadan talata.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da nan Amurka. Kamar yadda kuka ji a labaran duniya, a yau Laraba ne aka fara zaman sauraron bahasi daga wasu jami'an diplomasiya Amurka akan batun binciken tsige shugaba Donald Trump. Sai dai wannan karan a bainar jama'a aka fara zaman. Na tuntubi Malam Hassan Jibiya, wani mai fashin baki a harkokin siyasa da ke zama a nan Amurka, akan wannan batu. Da farko ya sake yi mana bayani akan abin da binciken tsige shugaba a Amurka bisa ga kundin tsarin mulkin kasar yake nufi.
Abin da ake nufi da tsige shugaban kasa shine wato ƴan majalisar wakilai da ƴan majalisar dattawa su haɗu su yi zaɓe. Su yi zaɓe ko a tsige shugaban kasa ko kada a tsige shi a bisa wani laifi da ake zargin ya yi, wanda za a gabatar da shaidu daban-daban kamar da ke kasan kotu haka za su shiga. In suka ga shaidun sun isa cewa su zaɓi a tsige shugaban kasa, sai a sa abin ya je daga majalisar wakilai sai ya matsa ya tafi kuma majalisar dattawa su ma za su da su shari'a can, daga can za a yanke hukuncin ƙarshe. To daga nan sai a tsige shugaban kasa sai mataimakin shi ya hau, haka ake.
To yanzu duk abin da ƴan majalisar suka yanke, in suka ce a tsige shugaban zai tsigu?
Ba dai nan take ba. Abinda kawai zai nufa shi ne in suka yi wato passing wannan article of impeachment ake ce mashi da Turanci, in suka riga suka yi zaɓe a kan shi. Kin ga yanzu yau ai an fara ainihin sauraron bayanan shaidu a bainar jama'a in public kenan. Ana kira su ana ta faɗan abinda suka sani da sauransu. To duk an gama wannan sauraron shaidu ɗin, to za kuma a sake kada wata ƙura'a. Ƴan majalisar wakilai za su kada ƙura'a. To kuma wannan kowa ya sani cewa tunda su suka ƴan demokrat suke da rinjaye, kuma abin ya zama abin bangaranci, wato demokrat gaba ɗayansu suna dunkule wuri guda, kuma republican suna dunkule wuri guda. To amma su ƴan demokrat su suke da rinjaye. To kusan ana ma kyautar zaton cewa shi wannan matakin ma kamar an riga ma an yi shi ya ƙare an wuce shi, cewa za su ainihin zaɓi su tsige shugaban ƙasar tunda suke da rinjaye, sannan sai su miƙa ainihin shi wannan ƙudiri a majalisar dattawa. To a can ne kuma za a sake wata diramai.
Shi wannan zaman da ake yi kuma a bainar jama'a mai hakan yake nufi?
Wato yana ma daga cikin ainihin layukan abin da ya kamata a yi. An fara binciken nan fa ba tun yau ba, amma ana yin shi ne a cikin zaman sirri.
Haka.
To dama ƴan Republican suna ta korafi cewa ai ana sirri, mutane ba su san abin da ake ciki ba.
To yanzu me sakamakon wannan binciken kake gani zai iya haifarwa? Ya Allah a tsige shugaba Donald Trump, kuma har ba a tsige shi ba an bar shi ya ci gaba. Mecece makomar siyasar shi a Amurka?
Wato Maryam, abu ne wanda yake da wahalan fada, amma kin san abin da yasa aka fito da wannan ainihin bincike a bainar jama'a, duk dan a ga cewa shin jama'a za su goyi bayan a tsigen ko ba za su goyi baya ba. Yanzu kin ga daga nan abin da zai biyo baya shi ne za a yi ta ainihin polls, wato abubuwan ƙuri'an jin basin jama'a,
ra'ayoyin jama'a.
Ajiya. Amma wato ba abu ne mai kyawu shi wannan ainihin impeachment inquiry din ba zai taimaka ma wato shi shugaban kasa ba, saboda duk abin da za a fito bane jama'a a fallasa ka ake ai kai kaza wani abu ma ko ba a san shi ba zai fito a fili, to ba abu bane ba wanda zai iya gyara ainihin makomashi shugaban kasa a nan gaba sai dai wata sa'a.
To madalla a gaida Malam Hassan Jibiya, yanzu kuma za mu koma Najeriya. A kokarin tsaftace hanyoyin sadarwa a Najeriya, Majalisar Dattawan Kasar na shirin yin wata doka da za ta kafa wata hukuma ta musamman wacce za ta rika sa ido akan yadda ake amfani da kafafen sadarwa na zamani, tare da tabbatar da bin dokokin da hukumar za ta kafa da za su ba da damar mu'amala ko akasin haka. Wakili sashen Hausa Madina Dauda na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Wannan doka da Majalisar Dattawa take shirin yi tana kunshe ne da muhimman batutuwa da za su jebanci yin amfani da kafofin sadarwa na zamani, waɗanda suka hada da kafa wata hukuma mai zaman kanta da za ta rika lura da yadda ake bin dokokin amfani da kafofin sadarwa a ƙasar domin hana mugayen kalamai da ka iya kawo tashin hankali. To sai dai wani abu da ya fi jan hankali shine hukuncin kisa ta hanyar rataya da aka ce za a aiwatarwa duk wani wanda aka kama da laifin yin kalaman ɓatunci da suka sa wani ya rasa ransa. To yaya Fatima Ahmed Musa matashiya mai amfani da kafafen sadarwar zamani ta ji da wannan irin hukunci? Ga bayanin da ta yi.
To a gaskiya abu ne mai kyau a ce gwamnati yana kokarin duba tsaftace kafafen yada zumunta na yau da kullum, musamman akan maganan jita-jita ko maganganu da zai iya kai ga kawowa ko ya kai ga har an fada ya kai ga kisa ko kuma yayi maganganun da aka fada ya sa an kashe wani. Amma hakan da gwamnati yake kokarin yi ba matsala bane, kawai matsala na shine anan a ce wai a'a, saboda misali jita-jita da ake yadawa a kafafen yada zumunta ya kai ga an kashe wani, so shi wanda ya fara wannan abun shi ma a kashe shi, shine gaskiya ban amince da shi ba, saboda ai akwai dokoki da suke kula da wa'innan matsalolin.
To ga kwararre kuma masanin kundin tsarin mulkin kasa, Barista Yushau Waziri ya ce irin wannan doka zai iya sawa mutane su ji tsoro wajen aikata laifin.
Dama can akwai doka wanda ya tanadi wayannan abubuwa, sai dai wannan abu ne wanda ya zo sabo na ta bangaren sada zumunta, amma dama an kai maganganun da ya bata wani a hukuncin da doka ya tana da maka, an kuma ka bata sunan mutum za a yi kai ka kara a hukunta ka ko a kai gidan yari in an same ka da laifi ko kuma a saka biya diya ko a ci ka biya tara. To yanzu in suka yi wannan dokan za a ce ya yi kyau, sai dai kawai mutane da yawa suna ganin cewa wannan abun ya yi tsanani. Ya kamata idan mutum ya aikata wani laifi kuma aka tabbatar cewa ya aikata wani laifi a masa hukuncin da ya zo daidai yadda shi ma ya sa dalilin wannan mutum ya mutu. Wanda a duniya yanzu in ka duba duk dokan da ake yin da ya shafi kisa ba a cika kashe mutum ta wannan hanyar ba, sai da bi hanyar da za a yi ta bangaren nuna cewa an karrama muhimmancin ɗan adam.
To amma mai magana da yawun Majalisar Dattawa Senator Godiya Akwashiki ya ce yanzu ne majalisar ta yi wa dokar karatun farko.
Ko hanyoyi na yin doka kai shi uku ne, akwai da yawun da muna ana kiran shi first reading na farko, akwai kuma second reading, akwai kuma third reading. Wato shi dokan a yanzu yana first reading ne, kuma kanda ku sani normally in doka ya zo second reading da wanda na so doka din ya haye da wanda bai so ya haye wuri ne zai yi magana. In ma yayin magana kuma kan da kun guse ne a majalisa, wa'anda sun suna so abun ya zo yayi, in sun fi wa'anda ba su saboto magana ya zo nuna kina shabuna na kiran shi majalisa kina. Amma yanzu bare yi kyo ni in fada wani abu game da dokan ba, because I mentioned shi for the first time that first read na credit ko
abin jira a gane shine tasirin da irin wannan doka za ta yi domin tuni har ta ja kace nace a cikin ƙasa. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Madina Dauda. Masu sauraro, yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan wannan kudirin dokar da ke nema a aiwatar da hukuncin kisa akan masu yada jita-jita ko kalaman ɓatanci. Amma kafin mu bude layukan wayar mu, kudan shakata da wannan wakar.
Don't forget me.
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To madalla, mun samu kira na farko daga Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Sunana injiniya Dan Juma, mai gidan video daga nan garin kasuwar magani a karamar hukumar Kajurin jihar Kaduna.
To muna jin ka injiniya.
To wato dangane da shi wannan kudirin doka, musamman yadda su ƴan majalisa suke so su rata ba mu hannu, gaskiya yana da sauƙi kwarai da gaske, domin din aka ce idan abu ya shafi na doka ne, to idan ba a yi abin da ya kamata ba, sai kaga ƴan ƙasa sun ɗauki sun yi wa abin rukun sa kai na kashi, a ɗauki abin ba kamar abu ne mai mahimmanci ba. Yana da kyau ƴan majalisa su zage damtse kwarai da gaske, domin social media na idan aka kyale suka ci gaba da abin da ake suke ci yanzu, to abin zai haddasa mana wani abin da mu ba mu taɓa tunani ba. Kuma za ni da aka yi da abin da sauran ƙasashen duniya da yadda suke ɗaukan wannan ƴan social media na, mu a nan gaskiya ba haka ba ne ba, ana ɓata rawa da tsalle. Muna fata Allah ya kare.
To mun gode injiniya Dan Juma, yanzu kuma za mu je Bauchi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Kuna magana da Shaibu SK ne a Katsalle a jihar Bauchi.
To muna jin ka Mallam Shaibu.
Yawwa, gaskiya ne a ra'ayina ni kam bana goyon bayan cewa wannan al'amarin ya tafi a haka, domin kuwa dalili na shine akwai abubuwan da ya kamata a ce an yi doka na wanda za a ainihin yanke masu hukuncin kisa, ba wai na social media ba. Ga manya-manyan barayi wanda suke tattara kudin Najeriya su tafi da shi wasu kasashe su bar mu cikin indin wahala, su ya kamata a masu irin wannan hukunci ba social media ba. Idan kuwa aka yi ma irin waɗannan abubuwa wannan hukuncin, to ya zama kenan wai an bar jaki kenan, ana bukatanki. Gaskiya ni kan a ra'ayina bana goyon bayan haka.
To mun gode Mallam Shaibu, yanzu kuma bari mu je birnin Zazzau.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Na'am, sunana Hamza Balarabe Alhazawa daga Zariyan jihar Kaduna Najeriya, PR wa taskar mabugawa ya kuma.
To muna jin ka Mallam Hamza Balarabe.
To alhamdulillah, to ni magatarin Allah ni ina goyon bayan haka. Dalili kuwa ita fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana ita fa fitina fatana bacci ne, kuma Allah ya la'anci wanda yake tare ita. To ya ba za mu karatun ta natsu ba, tunda ba za mu iya bakin mu ba, an aka ce gashi za ka yi wani magana, kai magana wanda zai kawo zaman lafiya da jama'a, koko wanda zai sasanta cikin mutane cikin al'umma. Amma duk sanda aka ce har ka kawo wani magana, har ta kai da an gabatar da wani kisa koko kashe-kashe ma ya auku, to me kai kenan ka tayar da fitina? Ai ni kai wannan abu a sa hannu kai a haka mun yadda. Ubangiji Allah ya sa mu iya bakin mu, Allah ya karkace mana harashin mu. Ku tashi lafiya. Hamza Balarabe Alhaji.
To mun gode Mallam Hamza Balarabe, yanzu kuma za mu je jihar Neja.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Neja?
Ibrahim ne wanke hula a garin Negode a Kemba.
To muna jin ka Mallam Ibrahim mai wankin hula.
To a gaskiya dai a tarihi dai ba a taɓa samun wani talaka wanda yake yada labari wanda ya kawo fitina a ƙasa ba. Duk mafi yawanci za ka samu wanda ke kawo tashin hankali a ƙasa za su yada labarin ƙarya, in za ka bincika manyan ƙasa ne su ke sanadin haka. Saboda haka mun ba mu goyi bayan wannan dokar ba, dokar da ya kamata a ce sun sa hannu a kanta, duk wani wanda ya saki suke ƙasa ya kasance a hukunta shi, ko kuma mai hukuncin kisa kamar da manyan kasashen duniya ke yi, shi ne kawai abu ne, amma ba wannan dokar ba.
To mun gode Mallam Ibrahim mai wankin hula, yanzu kuma za mu ƙara komawa Kaduna.
Hajiya Maryam Dauda, barka da lafiya.
Barka ka dai, da wa muke magana daga Kaduna?
Sunana Murtala ne, ina kiranku daga garin Gasa a kan tarihin Najeriya.
To muna jin ka Mallam Murtala.
To a gaskiya shi mun yadda mun san cewa abu ne mai kyau, ba a barin mutane babu kusa,
amma za a je kan sai a auna. A yayin da duniya irin su manyan kasashe masu karfin sojoji da tattalin arziki irin su America su rage suke kokarin ma hana duk wani hukunci ma na kisa. Sai kuma majalisa abun mamaki da ta tana so ta ƙara kawon doka na hukuncin kisa, wanda akwai abubuwa da yawa da ya kamata a ce in dai har suna da kokarin aiwatar da doka aka ce suna aiwatar da su. Misalin da ake kace mutane a jiya biya kuɗin fansa wa'inda suka kama ba mu gani an gaggauta irin wannan doka a kan su. Haka za ki ga ɗan siyasa yake siyasa ba komai, ya ci amanar ƙasa, ya kwale tattalin ƙasa, wanda in a China ne da tuni gawan shi ma ba a ganta ba a rafe da irin wannan doka ya kamata su mana. Cikin amanar ƙasa ai ya ji ma wannan laifi. To ya kamata a ce dai su dinga aunawa abin da za mu ji daɗi su gabar musu addu'a. Tashi lafiya.
To Allah ya sa mu gode Malam Murtala. Yanzu kuma za mu je jihar Benue.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam. Da wa muke magana daga Benue?
Ba mu da Muhammad Rabiu Shehu dan Yarba da Katsina Alam.
To muna jin ka Malam Muhammadu.
Eh to akan wannan magana kuka akan na dokan na
kudari. Kudari.
Amma ni gaskiya ban goyi baya ba. Ya kamata da a yi dogon tunani kafin yanke hukunci. Amma a ɗauki hukuncin kisa ko rage hangin mutane a cikin wannan dokan bai dace ba. Domin amfanin wannan abu.
Kash, to Malam Muhammadu dai layinka ya goce daga Benue, amma yanzu kuma mun sake samun wani kiran daga Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam. Da wa muke magana daga Kaduna?
Madaddawa rakce muke oyoyo. Barka da dawowa.
To barka ka dai, ina gaishe ka ne.
Muna da Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To muna jin ka Alhaji Musan Garo.
Ai wata takwaki a sai Najeriya. Wallahi abin da yake bani mamaki, inda a ce kina aiki a kamfanin MTN ko Glo ko wani abu, sai muke tambaya ke kanki. Ce wasu menene aike su wa'annan network din? Yau fa idan duk abin da ka sake ka fita daga ciki ko Glo ko MTN duk wanda ka sani, wallahi suna ganin ka. Na menene ba za a kafa doka ta bangaren su ba? Wai sai a ce za a yi magana wa'annan ƴan majalisa, idan kin lura da gwamnatin Najeriya da ƴan majalisun mu kan su abin da idan za ana taba su, to ta nan gurin suke abu suke tadin kai kai baya. Kuma idan kika lura su ƴan siyasa su suke samun ƙananan yara suna biya musu kuɗi da sai musu waya sai musu data da ta abin da suka ga dama a internet. Dan haka ni ina ganin wannan dokar da gwamnati take so ta kafa, kawai za a fito da shi ne a hannun ƴan ƙasa, faɗa albarkacin bakin su. Duk mutumin da ya ɗauki Facebook yake aikin banza ya sani, idan yana warkin alkhairi.
Muna jin ka Alhaji Musa Garo. To ina ga Alhaji Musa Garo ya gama ya tafi. Masu sauraro, lokaci ya ɗaga mana hannu, don haka za mu dasa aya a nan, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wani batun na daban. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Lakasin din kasar Ghana za ta karɓi bakuncin bafana bafana na Afirka ta Kudu a gasan share fage na shiga gasar cin kofin Afirka na shekara ta 2021 a Cape Coast da ke nan kasar Ghana. Kusi Afia dai na shan matsi dangane da irin rawar da Black Stars din ta taka a gasan cin kofin Afirka na shekara ta 2019, yayin da kasar Tunisia ta yi waje da ita. Bayan wannan gasa, kasar ta sha matsi na kira da ake na sallamar kociyan. Sai dai ya dage daram daƙau akan wannan aiki. To amma har yaushe zai iya dagewa a wannan matsayin kasancewar sabon wata ne kwandilansa ke ƙarewa? Kuma siyasan tikwata-kwata shafe kwandilar tada kociyan nan na ƙasar Norway Jeffrey Zakariasen bayan an damƙa masa ikon tafiyar da klubun watanni hudu kenan da suka wuce. Manejojin klubun sun tabbatar da cewar bangarorin guda biyu sun yi hannun riga da juna bayan wani taro da sun kai da kocin a yau Laraba. Real Zaragoza na rukunin wato Spanish Segunda sun samu amincewa
da kuma yadda na hukumomin league din kasar na kwararru da su shafe kwaddilansu da dan wasan gaba na kasar Ghana Rafael Jimena saboda ya jima yana fama da rashin lafiya su maye gurbinsa da wani dan wasan na daban mai tsaro gidan Afirka ta Kudu Ronwin Williams yana kira ga ainihin takwarorinsa na Bafana Bafana da su daki su nuna dagewa yayin da ta su kara da kasar Ghana a gasan samun cancantan shiga gasan cin kofin Afirka na shekara ta 2021 a Cape Coast a ranar Alhamis Bafana Bafana dai na kyautata sumawa da kafar dama da Williams wanda ke kokarin samun shiga tsaron gida tare da Darren Keith kuma yana jin ba za su samu tarbu mai sauki ba daga wajen gidansu. Klabun din Inter Milan na Italian Serie A na nazarin yin zabi na maye gurbin dan wasan tsakiya Kojo Asamoah muddin yanayin kiwon lafiyarsa ya ci gaba da kasancewa yadda yake kamar yadda Twitter Sport ta nuna. An ruwaito Antonio Conte yana mai sa ido akan Darmian da Marcos Alonso na Chelsea da kuma Emerson Palmieri. Da haka muka yi so ƙarshen labaran wasannin Ridwanu Allah Mukhtar Abbas shin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice.
To a takaicen wasu jami'an diplomasiyar Amurka biyu sun gaya ma kwamitin binciken yuwar tsige shugaban Amurka Donald Trump yau dinnan Laraba cewa Trump ya kirkiro wata kafa ta bayan fage ta yin sha'ani da kasar Ukraine bisa jagorancin lauyansa na kansa Rudy Giuliani da fatan sa kasar ta Ukraine shiga binciken da zai amfani shi Trump din a siyasance. Mutane bakwai sun mutu bayan da wata mota makare da bama bamai ta tarwatse a harabar ofisoshin gwamnati a Kabul babban birnin kasar Afghanistan a yau dinnan Laraba. Jami'ai sun ce wasu mutanen kuma bakwai sun samu raunuka a wannan hari na bam wanda ya fi barna a daura da ma'aikatar cikin gida. Wani da ake kyautata zaton dan kunar bakin wake ne ya kai hari kan ofishin yan sanda a tsibirin Sumatra na kasar Indonesia da safiyar yau dinnan Laraba. Hukumomi sun ce mutumin da ake kyautata zaton dan kunar bakin wake ne shine kadai ya mutu a wannan hari da ya kai birnin Medan. A yayin da wasu jami'ai kuma suka samu raunuka babu dai wanda ya dau alhakin kai harin. Amurka ta ce za ta sake nazarin dangantakarta da kasar Sudan ta Kudu bayan da shugabannin kasar suka kasa kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa ta wucin gadi har zuwa ƙarshen wa'adin jiya Talata.
To da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin da kuma Miss Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyan mu na yau Misha ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.